أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah mai kowa mai komai wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin Umratul Ahkam na al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hamdani rahimahullahu ta'ala. A wannan rana ta subu yawmun 19 ga watan Sha'ban 1444 hijira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yayi daidai da 11 ga watan uku 2023 miladiya. Muna fata Allah mana muwafaqa. Darasinmu na ƙarshe sashi wanda ya gabata, mun tsaya a ƙarshen kitabu tahara. Insha Allah yau za mu tashi kitabu sala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabu sala. Kenan littahi ko wani bangare ko wani kaso wanda malam ya mana kebance shi, wanda yake bayani game da abin da ya shahi lamarin sallah. Malam ce idan aka ce as-salatu fil lugha addu'a, idan aka ce sallah a harshen larabci ma'anarta shine addu'a. Allah ta'ala ya ce wa salli alaihim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, sai ce wa salli alaihim, ko Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka karba daga dukiyar mu'minai, ka tsarkake su da wannan karbar zakka da zaka yi, kuma dukiyar ta tsarkaka, kuma su ma zuciyoyinsu su tsarkaka, kuma a samu haɓaɓɓakan wannan dukiya. Sai Allah ce wa salli alaihim, kuma ka yi musu sallah. Mana a nan mana wa salli alaihim wadu'u lahu, kuma mana ka musu addu'a ta alkhairi. Kaga a nan ma'anar addu'a, mana kai ma'anar as-sala a nan ana nihin addu'a. Ina fatan gani. Qala al-Qadi Iyad, malam Qadi Iyad yace huwa qawlu aktharu ahli al-arabiyyati wal fuqaha, wato ace as-sala ana nihin addu'a shine fadan mafi yawa daga cikin maluman lugha wanda suka shafi fannin karantar larabci da hakikanin ma'anonin shi. Sun tafi a kan cewa as-sala ma'anar shi addu'a, kuma haka nan da yawa daga cikin maluman fiqihu su ma sun tafi a kan wannan cewa idan aka ce as-sala ana nihin addu'a. Malai ce wa tasmiyatu du'a'i salatan ma'rufun fi kalamil arab, kuma a ce ma addu'a a kirayeta da sallah wannan abu ne sananne a harshen larabci, sananne ne a wajen larabawa. Idan aka ce ma wato salli alayya, ma'ana udu'uli, ma'ana ka yi mini sallah, ma'ana ka roƙa mini Allah. Ina tara fahimta wannan. Dan haka dai ma'anar kalmar as-sala ma'ananta a larabci addu'a ake ne. Sai ya ce to wal alaqatu baina du'a'i was-sala al-juz'iyya, mala ce alaka tsakankanin addu'a na hakikanin ta a shar'ance kenan da kuma sallah a shar'ance ina ta gani saboda can da muka ce as-salatu ana yin addu'a wannan a harshen larabci ne ina ta gani to yanzu idan aka ce addu'a amanata ta addu'a kuma aka ce sallah amanata ta sallah wanda muka sani wannan wanda yanzu muka gani to alaka tsakankanin waɗannan abubuwan guda biyu alaka ce ta wani bangare ne na wani wane ne bangaren wani a tsakankanin addu'a da sallah eh addu'a ita ce bangaren sallah to shi ma wannan sananne ne za a dauki wani a kallu wani abu sai a ga wani gaba nashi mai muhimmancin gaske sai a kira shi da wannan ina ta gani shi ne malaka ce maka kenan alaka tsakankanin su alaka ne na cewa wani daga cikin su ma'ana bangare ne na daya ma'ana ita addu'a bangare ce ta sallah shine malaka ce fa inna du'a juz'un min as-salah domin ita addu'a wani yanki ne na sallah li'annaha qad ishtamalat alayhi domin ita sallah ta kumshi addu'a ina ta gani kana kabbara harama zaka yi du'a istifta ko kuma a cikin fatihar ita kanta akwai addu'a a ciki ihdinas siratal mustaqim wannan addu'a ce ko ba addu'a bace kana ya Allah ka shiryar da mu hanya mai kekkiya kaga wannan addu'a ce ko ba haka ba dan haka kenan wato kuma in aka yi ruku zai addu'a aka dauko ayi addu'a in aka je ayi addu'a ya a tsira shi sai a sake mu na'am a kenan muka ce ita addu'a juz'i ne na me ne ita sallah ko sawa an kalli wato mafi yawan abin da yake cikin sallah an mishi wannan suna saboda abin da ya gudana na cewa ko ina duk gaban sallah ko ina an kaje kawai addu'a ce na'am kenan wannan ma'anar addu'a ne a harshen me harshen larabci ana fahimta sai ce wa fi shara a kuma harshen larabci a shar'ance za mu ga ma'anar ita wannan addu'a sai wani ba nan eh ko dan samu shiga a wannan na'am tayyib ya kada riha ko eh kai Hausa man madanin eh ai dan gaba ne zai kada ina kai Hausa mun mutunke tayi khair kina muna bayani abin da ya shahi ma'anar ita sallah a harshe larabci ana nihin kawai addu'a kina kace as-sala ana nihin addu'a to kuma an kira ita sallar wannan wanda muke ita a shar'ance addu'a saboda kasancewan kaso mafi yawa a cikin ta addu'a ne wannan shine bayanin da malayi Allah ya jikan shi da gafara sai malaki cewa wa fi shara a shar'ance a shari'a idan aka ce addu'a ma'ana ka idan aka ce sallah a shar'ance malaki ce aqwalu waɗansu maganganu ne wa af'alun da waɗansu aikace-aikace muftatihatun bitakbiri wanda ake buɗe su da kabbaral harama wa muftatimatun bitaslimi wanda ake rihe su da sallama ma'an niyyati tare da niyya wannan ita ce sallah ami a shar'ance to wannan shine galibin ta'arifin malumai game da abin da ya shafi sallah. Sai dai Ibn Usaymin Allah ya ji kanshi da gafara ya ce wannan ta'arifi ne qasu, mana ta'arifi ne wanda yake ragegge bai cika ba gaba daya. Cha idan ana so ta'arifin ya cika sai dai sai an kawo ma kalmar ibada, sai a ce ibadatun zatu aqwalin wa af'alin mukhtatimatun bit takbir wa mukhtatimatun bit taslim ma'an niyyati. Yace sai ka ce ibada saboda dan mutun yaji cewa wannan dannan ayyukan da maganganun wanda za a bude su da kabbaral harama a rihe su da sallama ka ji cewa wannan ana nufin ibada, saboda su mafi yawan malaman ba su kaba karman cewa ibada ko su sun ce mikece sallah, ya su ce a waɗansu maganganu ne da waɗansu aikace aikace wanda ake bude su da sallama da takbiratul ihram kuma a rihe su da sallama. To yace wannan ragege ne, ya ka kawo cewa ibada ake yi. To tayu kalmal ma'an niyya ya wakilci wancan kuma, saboda idan kai waɗannan abubuwan ba tare da niyyar sallah ba, sallah kai ko ba sallah kai ba, ba sallah kai ba, a ce ka zo ka yi haka ba tare da niyyar sallah ba, ka zo ka yi haka ka duka ka tashi kai komi kai yanda ka ga dama kai, an ce ka yi sallah ba kai sallah ba, dole da hedon niyya. To tayu kalmar niyya ta wakilci wancan faɗa na cewa ibadatun zatu aqwalin wa amal ko wa af'al, na haka dai wannan ita ce sallah. Wato ita wannan sallar malai ce tana da mahimmancin gaske a musulunci, kasancewar sallar nan ta samu waɗansu matsayi-matsayi da wanda wata ibada ba ta same shi ba. Na farko malumai suka ce ita wannan sallar yadda aka shar'anta ta, ma'ana hanyar da aka bi aka shar'anta ta, suka ce babu wata ibada a iya sanus wadda sai da aka je saman bakwai, sai da aka kai wani wurin da wani makhluki yake iya kaiwa daga nan baya iya gaba, anan aka je aka karbo sallar. Kowace ibada mun karbe ta, kwanu sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta ne daga Allah ta'ala biwasiqa, da dan sako da tsakani, amma banda sallah. Ita sallah mubasharatan manzo sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta minallahi ta'ala. Wannan suka ce yana nuna maka matsayin sallah, wanda babu wata ibada da take da irin wannan matsayin bayan kalimatut tauhid, saboda ita kalma ta tauhidi da ita ce ake shiga musulunci. Ko sallar kai idan babu kalima ta tauhidi to sallar ba ta yi ba, to kaga abinda zai biyo ko kuma abinda zai zo a farko ita ce kalimatut tauhid, wanda za ta biye mata ita ce sallah. Kina ba ta gane? Sun ce wannan sallar Allah ta'ala a jukun farko ya shar'antawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan al'umman sallah guda 50 lokacin da Manzo sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i ya mi'raji, ya je wajen Allah ta'ala, aka wato farlanta mana salloli guda 50 da falalar Allah. Allah ta'ala ya hada Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi Musa alaihi salam, yace sallar nawa aka farlanta maka da kai da al'ummarka, yace sallah 50 a wuni da dare. Yace kai, yace ni ma na jarraba ɗiyan Adam, na jarraba bani Isra'ila ba sa su iya ba, ka koma ka je Allah ta'ala ya rage wannan, ana ragewa ya je ya dawo tsakankanin shi da Annabi Musa alaihi salam, hadda suka koma ana rage goma aka rage biyal. Daga nan Allah ya sa mai kira ya kira cewa fa daga biyal din nan babu a ragewa, to amma kuma ku je za ku sallace su guda biyal, amma kuma za a ba ku ladan sallah 50. To malamai suka ce ta wannan mutum zai fahimci cewa ita wannan sallar ana so mutum ya bata mafi yawan lokacin shi wajen yin ta mana ba batawa bai tahi haka nan lokacin tai hadar a'a mana kai amfani da lokacin ka mafi yawa wajen yin ita wannan sallar domin asalin shar'anta ta an shar'anta ta ne guda 50 to ka dauki wato bintikatarar a ce za a raba wannan salloli kusa zaka ga mafi yawan lokacin ka kana cikin me kana cikin sallah amma da sauƙaƙewar Allah sai ya maida su guda 5 to wancan fallantawa na farko yana nuna mana cewa to ita wannan sallar ana so ta dauki kaso mai yawa daga cikin lokutanka ba kamar yadda mu muke ta yi ba sallar daga ta wuce minti 10 shikenan kuma abu ya zama abun magana wannan malamin ya tsananta yayi kaza yayi kaza yayi kaza ina ta gani dan haka ne mutum ya ba da kaso mafi yawa wata ran a tsananta wata ran a ja wata ran a dan rage wata ran a yi kaza kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ita kuma wannan sallar an farlanta ta ga wannan al'umma a shekara ma'ana kafin hijira da shekara uku kayan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira da shekara uku aka farlanta mana salloli guda 5 a lokutan su da muka sani da azhar da la'asar da magriba da isha'i da asuba to amma a farkon lokaci tsawon wannan shekara uku da aka yi a garin Makka to sallolin nan gaba ɗaya biyu ake yi kamar da hadisin Aisha ya bayyana mana sallolin nan guda biyu ake yi asuba za a yi biyu azhar a yi biyu la'asar a yi biyu magriba a yi uku isha'i a yi biyu kiran magriba ita ce dama ita ce ake uku amma sauran gaba ɗaya biyu ake yin su yayin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira ya koma Madina a lokacin yanzu sai aka bar sallar nan yanda take a Makka sai aka barta amma aka ce wannan ta dan bulaguro ce idan kana bulaguro to haka sallar za ta kasance asuba biyu azhar biyu la'asar biyu magriba uku isha'i biyu aka bar ga dan zama mana dan bulaguro yayi ta haka sai aka ce kuma wanda yake zaman gida yanzu duk waɗanda suke masu bibiyu an maida su hudu-hudu banda sallar asuba kina sallar asuba ta zama a wurin ta sai azhar ta zama hudu la'asar ta zama hudu magriba tana nan dai inda da take a farko a jiko na farko da jiko na biyu can dama ita uku ce ake yin ta to yanzu ma tana na ukun ta isha'i biyu ce ta dawo guda hudu ina wata gani kenan haka wato wannan sallar Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya shar'anta mishi ita kuma wato wannan shar'antawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga ita wannan sallah wannan yana duk idan ka ɗauki tarihinta da yadda aka shar'anta ta yana nuna maka mahimmancin ta ita wannan sallah baya halitta mutum ya yi wasa da ita ko ya yi sako-sako da lamarinta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana cewa wato dan adam yana nan a matsayin shi na musulmi matuƙa bai bar sallah al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man taraka faqad kafar haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda yake bambantawa tsakankanin mu da mu da kafirai shine sallah duk wanda ya barta ya kafirta to anan ne malamai suka kai suka kawo wajen cewa idan mutum musulmi ne kuma ya baya sallah har yanzu yana matsayin shi musulmi aka yi sabani amma zance mafi girman hujja cewa ya kafirta saboda kallo zuwa ga waɗansu ayoyi fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din dan Allah ya sa sharadin cewa sai sun tsaya da sallah su ma wadanda ne sun kama ganganu amma dai abin gaskiya wato mutum a ce gashi musulmi ne kuma baya sallah hadarin ba kan yi yana ya kai shi ga kafircin ma. Amma duka malamai sun yarda cewa in yayi musun wajibcin sallah, mana yace kawai sallah ba farilla bace, to wannan babu wani sabani cewa kafiri. Ina ta na fahimta da haka dai sallah abace mai muhimmanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga mana cewa yace hurkon abinda za a ma mutum hisabi daga cikin ayyukan shi a yinin kiyama ita ce sallah. Malamai sun yi bayanin cewa duk a cikin ibadodi babu ibadar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin ta daki daki a aikace a maganance kamar sallah. Da haka kenan wato tana da muhimmancin gaske. Shine ma anan malai yake ce maka wassalawatul khams, su waɗannan salloli guda biyar ahadu arkanil islamil khamsa, ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar. Dole ne an samu sallah, idan ba a samu sallah to addinin mutum wato zai rushe. Malai ce bal a'zamuha ba'da shahadatayn, bari dai ita sallah ita ce mafi girman rukunnan musulunci guda biyar bayan kalmar shahada, bayan cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Abinda zai biyo bayan mafi girma da muhimmanci ita ce sallah. Malai ce wa subutuha, kuma tabbatuwarta da wajibcinta, to wannan ya tabbata ne bil kitabi da qur'ani, wa sunnati da sunna, wal ijma' da kuma ijma'i. Waɗannan su ne dalilai a shar'ance wanda suke tabbatar da abu. Na farko qur'ani, Allah ta'ala ya yi umarni cewa wa aqimu salata wa atu zakat, sai da sallah ku ba da zaka. Allah ya umarni cewa a yi sallah, wanda ke nuna maka kaga wannan dalili ne a qur'anance. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam a sunnance manzo ya gaya mana cewa buniyal islam ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqami salah. Haka nan ijma'i, dukkan ba a samu sabani ba ga dukkan malamai akan cewa sallah rukuni ce daga cikin rukunnan musulunci guda biyar. Kaga duka waɗannan suna tabbatar da haka. Da waɗannan su ne qur'ani, sunna, sai ijma'i. Na ukun su na ƙarshe shi ne ƙiyasi, tunda yanzu ga dalili ga nasi an nemi ƙiyasi. Malai ce fa man jahadaha faqad kafar, duk mutumin da ya yi musun wajibcin sallah to wannan mutumin ya kafirta. Malai ce wa fi mashru'iyyatiha min al-fawa'id, a cikin shar'antawa mutane sallah to akwai fa'idodi masu yawa, ma yafutul hasr, wanda idan muka ce ma'ana ba yanda za a yi mutum ya iya kididdige su. Fa'idodin sallah ba yanda za a yi mutum ya iya kididdige su. Min al-wijhati diniyati wa dunawiyya, fa'idodi na addini idan ka zo kana zanawa, haka nan fa'idodi ma'ana na duniya, to sallah ta kunshi waɗannan abubuwa. Akwai fa'idodi na rayuwarmu ne da gobe a cikin sallah, kuma akwai fa'idodi ma'ana na duniya da lahira dai. Wasihiyya, a ciki akwai fa'ida ta lahiyar shi mai yin wannan sallah. Waɗansu suna ƙoƙarin su yi bayanin cewa ita wannan sallar wato duk mai yinta wanda yana ƙara mishi lahiya. Wasu ce akwai wani ƙashi a baya ko wata jijiya, in ba a yi rukui ba a yi sujada ba, ba ta kaza, ko kuma goshin kai yana kai ƙasa akwai fa'ida kaza. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, takaiwa ɗan adam ya bincika ya gano. Waɗansu kuma za su iya faɗa ma haka nan dai kawai su zabarar da mutane akan wannan. Amma dai ko mun sani ko ba mu sani ba, akwai maslaha babba game da lahiyar jikinmu a kan sallah. Da kuma abinda yake a zahiri ne, wato duk mutum mai kiyamun laili kuma mai tsawaitawa, ya yi tsayuwa mai yawa, ya yi ruku'i mai yawa, ya yi sujada mai yawa, to lahiyar shi ba ɗaya bace da ɗaya, wannan shi babu tantama a kanshi. Jikinka ƙara samun lahiya yake yi. Ina ta na fahimta. Don haka dai akwai fa'idodi ta ɓangaren lahiyar mutum walijtima'iyya kuma akwai fa'idodi na zamantakewa ne yau da gobe ita wannan sallar daga cikin fa'idodin shar'anta ta dan adam ma'ana mutum ne wanda yake ijtima'i a yanayinka da Allah ya halice kai mutum ne wanda kake ma'ana mai cuduwa da jinsin shi da dan uwan shi to a shar'anta sallah da kuma shar'anta ta a cikin jama'a wannan idan aka kiyaye dokokin da musulunci ya fada to zaka ga akwai fa'idodi masu yawa sai da nan ne za ku samu alaƙoƙi tsakankaninku ku riƙa gaggaisawa kuna kaza kuna kaza kuna kaza wanda baya nan za a riƙa tafakkudin ƴan uwa kai wani bai huto sallar kaza ba jiya ban gan shi ba kaza kaza akwai fa'idodi na yau da gobe wanda suke masu yawan gaske game da abin da shahi ma'ana rayuwarmu na yau da gobe kenan dai akwai fa'ida ijtima'iyya wa siyasiyya kuma akwai fa'ida ma hatta na jagoranci abin da shahi siyasa eh siyasa amma ba demokradiyya ba da wannan ya kamata a rika bambance tsakankanin waɗannan kalmomi guda biyu siyasa aba ce mai kyau annabawan Allah su suka zo da siyasa menene siyasa kyakkyawan jagoranci amma yanzu sai aka ari wannan kalmar kyakkyawa sai ake amfani da ita akan wata kalma gurɓacacciya ita ce demokradiyya babu mummunan kalma khabisa wadda take cin karo da musulunci kamar tsari da yanayi na demokrasi amma siyasa wannan musulunci ne jagoranci a fuska mafi kyawo da adalci da komai da komai da haka bai kamata ma waɗansu a riƙa cewa ne ɗan siyasa ne a ka ce ɗan demokradiyya ne kawai eh in aka ce ɗan siyasa ne an gyara ga mutum ga cin amana ga ƙarya ga yaudara ga komai a kuma a ce siyasa yake yi ba siyasa yake ba demokradiyya ce yake da haka cikin tsarin musulunci akwai tsari na siyasa malaki cewa nizamiya kuma da akwai tsari ma'ana akwai fa'ida ta tsarin zamantakewar mutane malamin a takaice ne ya ambace su ga baki daya amma dai idan ka bibiyi lamarin sallah da yinta ita karan kanta da kuma wato hanyoyin da za a bi a zo a yi ta musamman a jam'i to fa'idodin suna da yawan gaske waɗansunsu suna komawa zuwa ga ma'ana a fa'ida ko kuma maslahanmu ta duniya waɗansu kuma suna komawa zuwa ga fa'ida ma'ana ko kuma maslahanmu ta lahira kuna ta fahimta domin haɗuwar da za a yi ku zo ku gaisa ku yi waye duk lada kuke samu kaga ɗan uwanka ma ka ji daɗi ku gaisa ku yi kaza addini ne kaga wannan ka fa'idantu a duniyance don haka gidan kuma haka nan a lahirance don haka dai abin akwai fawaid diniya da kuma dunawiyya malace walau zahaba al-katibu ya'udduha addan da a ce wani mutum mai rubutu zai zo ya rika rubuta zai ce zai wallafa littafi ya rika rubuta fa'idodin sallah yana rubuta yana rubutawa yace la tala alaihi al-kalamu to da zancen zai yi tsawo da yawa wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin Allah sarkakekke madaukaki shine mafi ma'ana hikimar masu hikima hina faradaha ta yadda Allah ta'ala ya farlanta ma al'umma waɗannan salloli da a ce ba a farlanta mana sallah ba to da gara ɓasa da ko kuma mu ce masalahohi da dama na rayuwarmu na duniya da lahira da sun fauce mana da mun rasa su amma saboda Allah shi ne mafi hikima mai hikima sai ya farlanta mana wannan sallah shafaqatan lana don tausayawa da jin kai a gare mu male ce fa bi qiyamha da tsaida ta ita sallar ayi ta yadda Allah ya ce ayi yadda manzo ya koyar qiyamud dunya wal akhirah to wannan sababi ne na tsayuwar da daidaituwar duniya da lahira Allah ta'ala ba ya gaya mana ba cikin suratul ankabut inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar cewa sallah tana yin hani game da alfasha da kuma mugun aiki. Su waɗannan abubuwa shu'ummai ne, saban Allah shu'umi ne, shi yake sa Allah ya kusata, fushin Allah kuma shi yake gadar mana da duk mugayen abubuwa a cikin rayuwar mu na yau da gobe. To da a ce za a tsaye da sallah yadda take, to da rayuwar mu ma za ta miƙe. Saboda idan mutum yana yin sallah da gaske, to za ta gadar mishi da jin tsoron Allah. Idan kuma mutum ya ji tsoron Allah, kaga ai zai nagarta, kai ka nagarta, ni na nagarta, shi ya nagarta, kowa nagarcecce ne, to kaga ai kuma ya za ta kasance, kaga rayuwa za ta kasance akan fuska mafi kyawu. To a nan duniya kenan, haka kuma a lahira idan ta nagarta, to kuma bi iznillahi duk abin da zai biyo baya mai sauki ne. Don haka dai ita wannan sallar idan aka tsaida ta yadda aka ce, to a ciki akwai daidaituwa da tsayuwa na rayuwa duniya da kuma wato lahira. Malai ce walaha furud, ita wannan sallah tana da farillai wa shurud da sharaɗaɗɗuka wa mukammilat da ababen da suke cika ta, ta zama nagarcacciya cikakka ba ta da tawaya. Kama anna laha mubtilat, kamar yadda ita sallar take da abubuwan da suke lalata ta, za ka yi sallar sai ta lalace. Wal munaqqisat, kuma tana da ababen da suke tawaye ta. Mubtilat ma'ana abin ya lalata sallar ta ɓaci gaba ɗaya ba ta yi ba. To kuma akwai abin da yake rage ta, da a ce za ka samu lada goma cikin goma, to sai ka samu tara, ta ga ya rage. Haka nan wani ya samu ushuruha, tusuha, sumunuha, haka nan har akwai wanda zai samu rabi, har akwai wanda zai yi sallah ba shi da komi, nauyin sallah da ya sauka a kan shi. Amma saboda irin yadda ya cakula ta bai yi ta yadda ake so ba, sai ya yi ta bai samu komi ba. Malai ce taqaddama ahadu shurutiha, ɗaya daga cikin sharuɗin sallah ya gabata. Me sharuɗin sallah? Duk abinda dole sai in ya samu sallah za ta samu, idan babu shi to babu wannan sallah. To shi ne malai ce maka ɗaya daga cikin sharuɗin ta ya gabata, wa huwa tahara, shine tsarki. Ai kitabu tahara ne muka kare. To wannan tsarkin da aka faɗa tun daga farko, sai an samar da wannan da tsarki, hada ma'ana tsarkakuwa da hadasi karami da hadasi babba, kowanne ya samu. To a lokacin ne za a fara famar, yanzu kuma a ce a bari za a yi sallah a gani, in komai ta yazo sai a yi zancen karɓuwa ko rashin karɓuwa. Amma dama mutumin da dama bashi da tsarki, ai dama zancen ingantuwar sallah bai zo ba. Tunan dama baka da tsarki, baka da lasisin ma ka yi sallah kai. To shi tsarki sharaɗi ne daga cikin sharaɗanta, shi wannan ya gabata. Sai ya ci malai ke ce maka wa ta'ati baqiyatu ahkamiha, amma sauran hukumce-hukumcen ita sallar nan gaba insha Allah za su zo fil ahadith at-taliya, a cikin ma'ana hadisan da za a yi bayaninsu insha Allah ta'ala, idan Allah maɗaukakin sarki ya yarda. Sai malai ce babul mawaqit, babi na lokutan sallah. Al-mawaqit jam'u miqat, idan aka ce al-mawaqit wannan jam'i ne, mufradin shi shine miqat. Wal muradu huna, abinda ake nihi anan al-mawaqit az-zamaniyya, ma'ana lokuta na zamani. Domin su mawaqit kala biyu ne, ko akwai mawaqitul makaniyya, ma'ana wani lokaci, wani wuri wanda aka haddade amma wuri ne, kamar mawaqit na ihrami, inda zaka je ka dauki kadarmin niyya ko zulubunaifa ko yalamlam ko qarnul manazil ko kaza ko jufa da sauransu duka wadannan mawaqit ne amma makaniya ga mutumin da yake niyya aikin haji to ba yadda za a yi ya darmin niyya sai ya zo wadannan wuraren da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada to akwai kuma miqat amma zamani mana aka haddade wani lokaci mana wani wuri amma a zamanance ne ana fahimta wannan kenan al-mawaqit jami ne na miqat miqat mana haddade lokaci ko haddade wuri to shine ma nake cewa abin nan abin da ke nin shine al-mawaqitu zamaniyya haddade lokaci na zamani allati hiya al-miqdarul mahdud shine gulgudo wanda aka haddade لفعل الصلوات المفروضات دومن ايكت ايك معنى ايكت صلولي نفر الله وغير هذا ونصوص توانا لو قتن دعك حدد دومين صلولي نفر الله وانا نسوى كيران سمواقيت كيران زمالنا اتكن ابن دي شافي صلى زي فارا مكا بياني دمي ita lokutan da aka fallanta maka yi waɗannan salloli sai ya ce wa dukhulu a waqtul mafruda shigan lokaci na sallah wanda aka fallanta huwa shartu thani shine sharadi na biyu min shurutis sala daga cikin sharadin sallah wanda ne sharadi na farko shine at-tahara wannan sharadi na biyu dukhulul waqti ina ta gane al hadithur rabi' wal 40 hadithi na 44 an abi amr ash-shaybani wa ismuhu sa'd bin iyas qala haddathani sahibu hadhihi ad-dar wa ashara bi yadihi ila dari abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة في وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزددت لزادني أخرجه البخاري ومسلم وهو حديث أبي عمرو الشيباني سننشي واسمه سعد بن إياس سننشي سعد بن إياس قالك يتوى حدثني صاحب هذه الدار يتيا لا برتامني كويا زنتردني ما أبو تنوانا جدا وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود sai ya nuna da hannun shi gidan Abdullah ibn Mas'ud kenan ana dab da gidan ko ana wurin gidan ana tsinkayen gidan sai ya ce mai wannan gidan ya bani labari qala yace kenan mai wannan gidan kenan waye shi ne Abdullah ibn Mas'ud sai ya ce sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla wani aiki ne yafi soyuwa ga Allah mai girma da buwaye qala si annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace as-salatu ala waqtiha salla a lokacinta aikin da yake kowane soyuwa a wajen Allah salla a lokacinta malike cewa yuridu biha as-salawatul mafruda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ana yake nihi ana nufin salloli na farilla guda biyar bi annaha hiya al-murada inda al-itlaq idan aka ce salloli haka kawai aka fada to su ake ni idan ba ce ba sallar wallaha sallar qiyamul layli sallar witri sallar ka idan ka ce kawai salloli to wani ake ni na farilla shine ce mishi kenan as-salatu ala waqtiha salla a lokacin ta qultu Abdullahi dan Mas'ud yace sai nace summa ai sa'annan kuma sai wanne ma'ana aikin da Allah fa san shi qala sai yace birrul walidaini biyayya ga iyaye qultu sa'annan nace summa ai sa'annan kuma sai wanne qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-jihadu fi sabilillah jihadi wajen daukaka karmar Allah qala Abdullahi dan Mas'ud yace haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin da na bada annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya labarta min wannan walawis ta zaddartu da a ce na nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara mini lazadani da ya kara mini mana da nace sannan wa to da ya kara mini sannan wa da ya kara mini a wannan hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya dala tabbata a gare shi ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da abin da ya shahi biyayya ga Allah ta'ala kuma wanne ne Allah ta'ala ya fi so domin duk lokacin da wani aiki aka ce wannan aikin Allah ya fi san shi to wannan yana nuna kenan wannan aikin ladan shi yafi waɗansu yafi sauran idan aka nuna wannan aikin Allah ya fi son shi wannan yana nuna kiman aikin da kuma girman wato ladan wannan aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mishi yana mai mishi bayani game da wannan tambaya sai ya ce mishi lalle wato abin da ya fi soyuwa zuwa ga Allah shine sallah a lokacinta lokacin da shari'a ta haddade cewa ga farkon sallah ga ƙarshen ana fahimta a waɗansu hadisan ya zo as-salatu fi awwali waqtiha to wannan kalmar cewa awwali waqtiha wasu malamai sun ce wannan ra'ifi ne bai inganta ba mana wace sallah ce mana wani Allah ne wace ibada ce Allah ya fi so sai a wancan hadisin aka ce as-salatu fi awwali waqtiha wanda ya inganta shine as-salatu fi waqtiha sallah a lokacinta to za mu gani kowace sallah kuma lokacin ba kamar kiftawar ido bane ko kamar cin kan waina a'a kowace wasu sai an yi awanni ma yanzu kaga sallah azhar tun daga gotawar rana daga tsakiyar sama mu dauke shi 12 da rabi kafin la'asar ta shiga sai kare tutai a yanzu haliyan la'asar ba ta shiga sai karfe 4 ba minti ko 1 da ko 2 ne ka kalli awa nawa ne a tsakankan wannan eh awa 4 awa 3 da rabi to wannan duka sallah idan kai ta kai fi waqtiha ana fahimta amma wato ana son al-mubadaratul mubadara sari'u ila maghfiratin min rabbikum mana kenan ana son mutum yayi gaugawa yayi ta a farkon lokaci saboda gudun kada a je gashi kana da lokaci lafiyar kalau kuma baka yi sallar ba lokacin wani abu zai ya shige ya kawo maka tangarda ana fahimta yawa kenan dai as-salatu fi waqtiha as-salatu ala waqtiha kenan sallah wato a lokacinta wanda shari'a ya mana ya haddade domin amma ayi da kamar da muka ce mana ayi imtisalin da gaugawa shi yi wato Abdullahi dan Mas'ud saboda kadayin shi game da san alkhairi kaga da kai mace wace ibada ce Allah ya fi so aka ce masa sallah a lokacinta kaga yana igaliya amma saboda kadayin shi game da alkhairi sai ya ce sa'annan wanne ya annabin Allah sannan a bangare na biyu Allah ta'ala ko kuma manzo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mushi cewa ibadar da Allah ta'ala ya fi so a juko na biyu shine biyayya ga iyaye wato ne na daya daga cikin manyan ibadu dama haƙoƙi wato idan aka ce haƙƙin Allah kullum ma haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallama yake bin shi kai tsaye kina tangani galiban zaka samu sabke haƙƙin Allah sabke haƙƙin manzon Allah bisa sallallahu alaihi wasallam to abubuwa ne guda biyu waɗanda kusan suke tafiya tare kina tangani amma a haka girman haƙƙi na Allah na manzon sallallahu alaihi wasallama wanda zai biyo baya sai ni iyaye to zaka ga anasosi zaka ga an yi zancen haƙƙin Allah kawai sai a fada zuwa gawa na iyaye ko wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana haka abubuwan suke zuwa to a cikin Allah tushriku bihi shay'an ba tsaye da tauhidi bane ba ai addini bane a da gaske to a kalkashin haƙin Allah haka na manzo yake zama to na uku shine na iyaye to anan ma ma'ana abinda Allah ya fi so shine ma'ana sabke haƙin shi da na manzo sallallahu alaihi wasallam sa'annan sai haƙin wa sai haƙin iyaye shi ne yake ga mushi kenan summa ai sai ya ce ai birrul walidaini biyayya ga iyaye kuma wato wannan biyayya wajiba ce saboda irin girman haƙƙi wanda yake kan su waɗannan iyaye Allah ta'ala shi ya sharanta wannan to amma kuma hankali lahiyayye ma yana shiryarwa zuwa ga wannan a ce waɗanda suka kasance su ne sababin zawwanka duniya ta hanyar suka zo suka tarereye ka suka kula da kai suka wato biya maka bukatunka duk abin da kake so bar ma lokaci suna fifita ka akan su haka ka tashi suka baka gudunmuwa a lokacin da babu wani baka iya wa kanka komi sau da duk wani wanda za a ce me yasa aka ce mutum baya iya rama musu abin da suka maka a barancin nan sai ma a ce a rama baka iya rama musu galiban za ka samu su a lokacin da suka tarereye ka suka baka wannan kulan inda kyale ka za su yi damu za kyale ka za su yi damu to za kun ba za su baka abinci ba ka iya ba kanka to amma yanzu mahaifinka ce baka ba shi bai nemo kan shi ce sai ne ma ci kan shi in wani kana kwance ne wani abu ya zo duk abin da za su maka a lokacin da kai baka iya ma kanka ne su kuma za ka ga galiban za a musu abin da suna iya wa kansu ko baka musu ma suna iya ma kansu to kaga yin da za ka musu baya zawa daidai da irin yadda za su maka mana irin yadda suka maka tunda kai sun maka ne a lokacin da baka da wani abin da za ka iya wa kanka su suka maka kai kuma ka musu lokacin da suna iya yi ina wata amfani tonan to wannan kaga a hankalce ma yana shiryar ga mutum zuwa ga lalle iyaye sun cancanci a girmama su a kambama su a ba su haƙƙunan su da Allah ta'ala ya ba su na soyayya da girmamawa da taimakawa da sauransu dan haka dai yana daga cikin mafi girman abinda Allah ta'ala yake so a cikin wannan hadisin bayan sallah to shine su waɗannan iyaye guda biyu ma'ana a girmama su sa'annan na uku sai ya ce sa'annan mi sa'annan ya ce mishi jihadi wajen ɗaukaka karmar Allah ta'ala wanda shi ma abu ne wanda yake mai girman gaske yana da falala musulunci baya tsayuwa dole sai da jihadi idan babu jihadi to bayan da za a yi musulunci ya tsaye da daula kuma halawa musulunci ba zai samu ya samu sakin mara yayi abin da yake so dole shi da jihadi da aka wadannan abubuwa ababe ne masu muhimmancin gaske amma dai mahallin shahid shine mi yin sallah a lokacin ta saboda muna cikin babu al-mawaqit malace ma yukhadhu min al-hadith abubuwan da za a dauka a cikin wannan hadisi da kuma suna da yawa kuma bayan shi akwai wata fa'ida ina ga zamu tsaya ne ko insha Allah kenan zamu tashi ma yukhadhu min al-hadith bayan sallar azumi in Allah ya kai mu da rai da lafiya kenan insha Allah wannan shine darasin mu a na karshe sati mai zuwa babu karatuttuka insha Allah za a dan huta kafin kuma kenan wancan satin muna sa ran muna cikin azumi insha Allah za mu zo mu ci gaba da tafsirin mu wanda muka saba na kowane yini a cikin wata mai albarka muna ta Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya riskar da mu zuwa ga Ramadan kuma ya ba mu ikon wato morar duk irin garabasa da kuma falalori da suke cikin shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا وني درسي نا 18 ne ko mun ce mun hadiya درسي نا 18 eh mun can na karshe na 17 na'am